ka dauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kudade dan kadan haka ɗaya biyu uku za ka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi wani gun ma sai dai mu mutuka.
Kallaben shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabin mu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabin mu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat, wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma, ya kara zaburar da mata da karfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin yar takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar ƴaƴa mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madam Helen ke cewa.
Da safiyar nan wata jika ta tada wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin TV, tana ce min wace ce matan nan ne? Na ce mata Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa, tana magana akan Kamala Harris wanda tana so ta zama shugaban kasa. Wannan jikan shekarun ta hudu. Sai na ce masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan, ki zama shugaban kasan America idan kina so. Sai sai da ya ta ce min to ina Kamala din bata ga hotonta ba. To kin ga abin da yasa ina fadi haka shine mata a Najeriya especially iyaye ku karfafa ƴaƴanku, domin ƴaƴanku ku ne wayanda suna duba, suna za su zama kaman ku, ko zafin aiki ne, ko neman shugabanci ne, ko makaranta ne. Mata na da matsayi musamman ko ba ga ƴaƴansu mata ba, da ƴan maza ma kowa yana duban mace a gida, mace a society. To ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan, domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci, su ma a zuciyansu suna ce kai ni ma ina son zama kaman wannan mace.
To Madam Hafsatu, kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka, misali Najeriya inda kika fito, suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa? Akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni, akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu. Kin gamsu da rawar da suke takawa wajen buɗe kofa ga sauran mata?
gaskiya na gamsu wannan farini ne na farin ciki mu mata wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya kallilan zaki ga sun fito yawancin ma an sun fito sai kiji an ce ma ba su ci ba amma abin da ya cikin shekaru kadan da suka wuce abin na canzawa kaman wannan gwamnatin na Tinubu naga shi ma ya kokari da dama ya sa mata kaman minista na da wata minista na ko minister of finance ne ko ugwanzi ugwanzi waina
ministan kudi haka
iya okay gaskiya matan nan nayi na'am da yanayin takarawanta a wannan mulki da ta rike gaskiya dan san kilan tana da wani bad side dinta amma gaskiya tayi kokari abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji to ina ganin ita ma in kika dubi record dinta abubuwan da take yi ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin to da dai dama abin da zan ci kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa iyaye mata su dinga encourage ƴaƴan su a gida suna nuna musu kamar su tashi tsaye kamar inda Hillary ta faɗa Michelle Obama ita ma haka ta faɗa ita ma Kamala Harris ita ma duk sun ce maganan iyayen su mata yake ta encouraging din su ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ƴaƴan su mata da maza especially mata su dinga nuna musu ko ma za ku iya su dinga encouraging din su din kika duba a nan Africa especially kamar ni zan ce dai Nigeria din kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position to amma idan iyaye maza su ma suna contributing kar a bar ma mata kaɗai iyaye su dinga nuna ma ƴaƴan ku ko ma za ku iya yi su dinga encouraging din su suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yarda za mu zo mu kawo yadda America ta kawo yau
to Madam Helen akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci kama daga mataimakan gwamnoni kama daga ministoci kansiloli da dai sauransu suna kama hannun mata da ke ƙasa da yawan matan da suke rike da guraben shugabanci sun fa haka me zaki ce game da wannan
gaskiya ne don in kin lura na kan koma kan ita Kamala Harris kin lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta inda a ce haka ake yi a gida ita malama ta faɗa Leon ta ce akwai mata da aka zabe su a gida ko in mata za su fita su karfafa juna kamar yadda na gani a nan ana karfafawa Hillary ta fito Michelle Obama ta fito tana karfafa ita Harris banda wayannan shugabane wayanda su nemi shugabanci akwai kamar Oprah Winfrey ta fito mata da dama sun fito domin su karfafa juna idan da a ce mun yi haka a gida to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya mu karfafa juna mata wayanda mun samu matsayi kar mu ce a mun samu matsayi shikenan mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci ko amma ba su fito ba mun gani dai a cikin halayen yaran mu ko sauran ƴan mata da ke nan mun gani lalle akwai wani abu a halayen su da zai sa su zama shugabanni mu inganta su mu karfafa su mu inkarje din su su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayan su in mun yi haka to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su dauki shugabanci ita Kamala Harris akwai kalman da yanzu ana ta faɗi wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi an ce kar ki tsaya ki yi gunaguni ki tashi ki wani abu kalman nan mamanta ne ta faɗa mata lokacin da ita Harris take girma mamanta sai ta ce mata Kamala kar ki yi gunaguni ki ce akwai damuwa nan akwai da ki tashi ki wani abu wannan kalma ya karfafa matan nan hakan nan idan mun karfafa ƴaƴan mu mu yi musu galgadi mu yi encouraging din su mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abinda ba za ku iya yi ba a duniyar nan in kun sa kanku to ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi, kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su, ba shakka.
To bari mu tabo batun abun hannu, aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin ta banda kuɗi, kuma wannan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara, sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji. Mun sani cewa a nan siyasa Amurka, ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihunshi ya yi siyasa, ana neman gudunmuwa ne taro sisi daga al'ummar gari. Kina ganin yana yiwuwa Madam Hafsatu mu kai ga lokacin da a cikin wata ɗaya kacal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wadda yake so ta tsaya takara a maimakon shi, zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa, kuma wannan miliyan din ba ana magana cewa mai bada miliyan 10 mai bada miliyan 100 bane, a taro su je a nan. Yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyen baya, ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari?
Ina ganin fa yana yiwuwa, don saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya, ina nan Amerika lokacin Buhari kenan. Mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru, akwai wanda suka dinga talakawa, suka dinga akawa da kuɗi mai 1,000 mai 500, wani ma ce shi kaki a yi menene irin abubuwa haka. Akwai tsofaffi su ma za ki ga an ce sun dan tara kuɗi su ma sun ci ga gudunmawansu. Ina ganin za a iya yi, kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma Buhari haka ɗin duk mutane sun sa hope sosai, saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari,
za ki ga mutane kam yawa za ta iya, tunda dai mata muke korafin ciwon ba a ba su wannan dama.
Haka yanzu a gama ce da za ta fito, ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya, kuma an yarda da ita, an yi trusting ɗinta.
To kafin mu jingine wannan batu, mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da Hajiya Hawwa Ahmed, shugabar ƙungiyar mata Zalla a jihar Kano, wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu 8 ita kaɗai, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau Hajiya Hawwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunƙurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hawwa.
Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka, ɗaya biyu uku, zaki ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara. Sai mun tabi wani gun ma sai dai mu mutuka. Amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa, saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu yan challenges irin haka. Amma a hankali idan ne rating ina auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar, sai naga kaɗan ce so ni ba na damuwa, sai mu dora kurin haka. To shi kansa na adidita ma da maka bullo da shi, wasu suna ta cewa ya za a yi mace ta tuka adidita sau a Kano, ai wannan ba daidai ba ne. To duk wani sun faɗa ba na ɓata rai, sai dai in ƙoƙari na fahimtar da su cewa ai sana'a ba haramun ba ce a gurin 'ya mace inda za ta kama kanta. To kuma dama mu mun yi tsari shigar da za mu yi da adidita sahun nan duk wacce za ta tuka mana, a cikin mu akwai kiristoci wanda da yawa sun turo sunayensu, suna so a miss training, a miss horarwa, kuma muna horar da su a yanzu haka, suna da yawa a cikin mu. To amma muna da sharaɗi cewa dole za ki saka hijabi, za ki shiga ta mutunci, ba za ki ringa surutai barkatai a cikin adidita sahun ba, saboda mu tare mutuncinmu na addini. To abinda kika fito yi sana'a kika yi duk wacce tazo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ke kai mata inda zaki aje suke tafi kurin kuma ke zama kin zama da kin kama kanki sutarki mai kyau. So duk kuma sun yi da ka'idojin mu. So duk wacce ta tuka aje da tan za ku ganta cikin hijabin ta ruwan hoda saboda shi kansa kalar aje da tan shi ma ruwan hoda ne dan ba bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ci ga na mata can. So ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta. Babu sakin kida barkatai din nan tunda ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace dan ki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja. So kalubalen da muka fiki dan yawan samu din ki nan suna challenge suna ganin taya za a yi mace ita yi haka to amma in Allah ya so yadda duk wanda yake da wannan tunanin zai ga ma ba haka bane tunda gashi already matan nan suna ta tukin nan idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba daya an fara daukar passenger ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yi mata guda 20 su zagaya. To ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar da suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi mun dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani. So yanzu jira muke kuran kadan wanda ba su karasa maimaitin training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a ga mu mun fara harka dumu dumu. Su wayannan NGO din su suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara 6 sannan suka nemo wata kungiya mata mata suka ce dan abin nawa ya karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa so to ita ma tana nan da duk abin da muke dinan tare muke yi da ita komai raba mana ake bibbiyu dan mu yi karfi muna sabara yi ma za mu iya karo wasu dan mata mu dai ni dai babban buri ne na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa.
To a takaice ana tsayin da kika 30 ya kike hada wadannan da harkoki da rukun marayu da kike da su.
To alhamdulillah ita rayuwa idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba. Ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga Allah ne so Allah kuma ya san zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran in nuna musu zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana. To haka dukkan su yaran da nawa da nake gaya miki su su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda 6 nake da su maza guda 2 a guda 6 nan na aurar da guda 4 yanzu ranjin ma nan mezo zan aurar da ta 5 saurayar auta na kwaya 1 ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda 1 saura guda 1 ya rage. So alhamdulillah babu abin da zai gagar dan adam idan ya tura lamarin sa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantar sa. To haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyar mu karba abin da Allah ya yi mana kuma hakan ma abin ne mai kyau mu godewa Allah. Ina yau nuna musu haka din da muke ciki babu uba zaka mun fa wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na mafi yawancin su ma duk private schools suka yi dukkansu har university private university duka suka gama. So alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma ba saboda kawai dogaro da Allah shine tunani na da addu'a.
Yeah. sana'a mata na ina masa abin kaiwa biki sana'a mata zamani ya canza mata da ku kama sana'a daidai da ku kama sana'a yaji la ilaha illallah aye mace da ba ta sana'a aurace lale lale maraba aye na riga na gane mata mace da ba ta sana'a ta bani lale lale maraba lale sai ku tashi sinema aye ne ma yana hana ciwon zuciya lale kwalliya ke faye nan Allah ku kama sana'a aye lokaci ya canza mata sai a kama sana'a mata sai ku tashi ku nema ai sai da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wannan roho za a yi lale lale maraba da ke aye da kwalliya ke faye in babu kwalliya wannan kan za a yi lale lale maraba da ke kuwa kidan kasan kama dokin mata mata suna ta sana'ar nema takare ban saurara banza ta ce da gulma ta sai ta bar mata shin ya ta ji dadin so guri lale lale maraba da ke aye lalle mai ka da kwariya kin san mace da ba ta sana'a aurace lale lale maraba da ke aye me kidan ruwa ya ja aye kin san mace da ba ta sana'a aurace lale kin san mace da ba ta sana'a ta bari lale maraba da ke aye wata adu kwana kwaya kin san mace da ba ta sana'a aurace lale lale maraba da ke aye dai ya rasulullahi mata ka are na sana'a mata kai ku kama sana'a mata ai ku liguli ko ai ko sai ko da da sa ka samu ma ai lale lale maraba da ke aye na sana'a mata ai kuli kuli ko ai ko sai ko da da sa ka samu ma ai ai lale maraba da ke ai ma tuna na ni sa kowa ya baka dan ka baki ne ba za ya baka dan tsoro ba da wata adu kwana kwariya Allah ya zuban maza a kiyama ai mai barin alawayya koko ke ki tashi ki dama ko jabi inda yake ka dama za a ka
tabarkalla Hajiya Hawwa Shirin Kallabi yana jinjina ma bakuwata mu ta mako da kuma fatar haƙaku ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Ana godiya ta musamman ga Kallabin mu ta mako Hajiya Hawwa Ame shugabar ƙungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano. Da bakin mu na yau ɗan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakilinmu Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabin mu ta mako a madadin Siddika Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.